بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مودا سادوا wannan yammaci na ranar talata wanda shine ranar 20 ga watan al-Muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekarar 1442 wanda kuma ya dace da lissafin 8 ga watan September shekarar miladiya ta 2020. Wannan shine darasi na 13 cikin jerin darussa ƙarƙashin taken ladabban ilimi daga littafin Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi adab at-talib wal fi adab al-alim wal muta'allim na al-allama al-imam al-qadi Badruddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'adillah al-Kinani wanda aka sani da suna Ibn Jama'a, Allah ya gafarta masa, wanda ya rasu ne a shekara ta 733 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Zamu tashi inda malai yake cewa al-hadi ashara Allah yastankifa an yastafida ma la ya'lamuhu mimman dunahu mansiban aw nasaban aw sinnan bal yakunu harisan ala al-fa'idati haythu kanat wal hikmatu dhallatu al-mu'min yaltaqituha haythu wajadaha. Malai yana ci gaba da mana bayani akan ladabban da suka shafi malami a karan kansa. Wannan shine gaba ta 11 da yace al-hadi ashara, abu na 11 daga cikin ladabban da suka shafi malami a karankin kansa. Allah ya stankifa an yastafida ma la ya'lamuhu mimman huwa dunahu. Kada malami ya ji kunyar, wato ya ji nauyi ko kunyar samun karuwar wata fa'ida ko wani ilimi, mimman huwa an yastafida ma la ya'lamuhu, ya samu fa'idan sanin abin da bai sani ba, mimman huwa daga wanda yake dunahu kasa da malamin, mansiban a wajen matsayi, au nasaban ko wajen dangantaka, au sinnan ko a shekaru. Wato kada kasancewar wani wanda ya san wani abu bai kai shekarunka ba, ko bai kai darajarka ba, ko bai kai ilimi ko shahararka ko dangantaka ba, ka ji kunyan samun karɓar wannan fa'ida daga gare shi. Bal yakunu harisan ala alfa'idati, malami kamata ya zama yana da mai kwaɗayin samun duk wata fa'ida, haifu kanat duk inda zai same ta, fal wal hikmatu dallatul mu'min, a ita hikima wato kayan mu'mini ne wanda ya bata, yaltaqituha haifu wajadaha, idan kayanka ya bata din da ka samu zaka dauke kayanka. Wannan magana asali a shahararren hadisi ne mashahuri kwarai da gaskiya bakin mutane, al hikmatu dallatul mu'min, wanda asalin shi al-Imamu At-Tirmidhi da Ibn Majah ne suka fitar da shi, da al-Imamu Ibn Hibban a cikin littafin shi Kitabul Majruhina min al-Muhaddithin wal Mutrikin min al-Muhaddithin. Kitabul Majruhina na Ibn Hibban ya fitar da shi karkashin tarjuma wani mutum mai suna Al-Fadl Ibrahim Ibn al-Fadl al-Makhzumi al-Madini, wanda shine mai riwaya hadisin na kewayawa ne ta kan shi din da aka yakawo. Wannan mutum ne mai rauni wanda kusan daukacin malaman hadisi sun hada ka rauna tashi, irin su Uqayli, Sa'd Darqutni, kafin su al-Imam al-Bukhari a cikin at-Tarikh, haka Ibn Jawzi a cikin nashi Abu Afadin, haka Yahya al-Qattan kamar da aka rawaito daga gare shi yana cewa wannan mutum lam yutrak lil qadri wa inma turika lil kadhibi. Shi kuma Ibn Hibban a cikin majruhi ne yake cewa fahishul khata, to dai malamin mutum ne mai rauni kwarai da gaske, dan haka maturuki ne, ko kuma kamar yadda Zahabi yake cewa ba'afu, sun haɗu gaba ɗaya akan raunata shi. Malamai sun yi kalan kiruwa akan raunata shi. Akwai maganganu da dama masu nuna irin wato magana ce kuma take duk da haka ta shahara, ta shiga ko ina, amma ma'anarta kuma ma'ana ce karɓiya, al-hikmatu dallatul mu'min, hikima wato kaman kayan mumini ne wanda ya bata, aina ma wajadaha, duk inda ya samu akhadha, sai ya dauke kayan shi. وقال سيد بن جبير سيد بن جبير كتشا لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. يجي متم بايا غشيوا بايا غشيوا أكن واتن baya gushewa a matsayin shi na malami, ma ta'allama, matukar ya ci gaba da koyan ilimi. Fa idza taraka ta'alluma, da zaran ya bar koyan ilimi, wa dhanna annahu qad istaghna, ya dauka cewa to ya samu wadatuwa daga ilimin, waqtafa, kuma ya samu abin da ya ishe shi, bima indahu, da abin da ke wurinsa, fa huwa ajhadu ma yakunu, ya fi kowa jahilci, zai zama ya fi da jahilci. Wannan magana tana cikin littafin al-faqihu wal-mutafaqih na al-khatib al-baghdadi, da kuma littafin al-fawaid al-muntaqa na Muhammad ibn Ali as-suri, wani mutum da ya rasu shekara ta 441 bayan jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan ana danganta magana wani lokaci ga Malam Abdullahi dan Mubarak, kamar da ke cikin littafin al-mujalasa ta Abu Bakar al-Dinawari, Malam Ahmad ibn Marwan kenan, wanda shi kuma ya rasu shekara ta 333. Ya kawo wannan magana a mujalladi na 10 na littafin nashi al-mujalasa, ya danganta ta zuwa ga Ibn al-Mubarak, wallahu alam. Shine mai waka kamar yadda gashi nan zai kawo mana, yace wa an shada ba'dul arab. Wannan shine darasi na 13, afwan, ban fada ba farko. Wa an shada ba'dul arabi, wasu larabawa suka rera waka cewa walaysa al-ama tulus su'ali wa innama tamamu al-ama tulus sukuti ala al-jahl, ce walaysa al-ama, wato makanta ba shi bane tulus su'ali, yawan tambaya, wa innama, makanta ta jahilci, tamamu al-ama, cikakkiyar makanta, tulus sukuti ala al-jahl, sananin shuru dadewa, ana yin shuru game da jahilci, ne shuru alhalin bai sani ba, to wannan shine tulul arab. Wannan baiti ne na Bashar ibnu Burt dake cikin diwanin sa, kamar yadda mai talikin ya kawo kasa. Wala yace wa kana jama'atun min as-salafi, wasu mutane daga cikin salaf sun kasance, yastafiduna min talabatihim, suna samun fa'ida, suna samun karuwar ilimi daga daliban su. Malaman farko ba su kasance suna kyamatar su koyi wani abu da ba su sani ba a gun daliban su. قال الحميدي أما له حميدي يتي وهو تلميذ الشافعي حميدي طالبين يغ الشافعي يكي تي و صحبت الشافعية من مكة إلى مصر ناي تفيا ترد الشافعي تندغ مكة زوا قسم مصر فكنت أستفيد منه المسائل إن دنغا كوين مسأل لي وتفكه كنان أورنسا وكان يستفيد من الحديث شي كوما ينا سامون فائدو جينا حديثي اورينا واتو سنا با نيغي شيرين با كمان دا كينا وقال الامام وقال احمد بن حنبل احمد دان حنبل يكي تشيوا قال لنا الشافعي ما لا شافعي يكي مانا انتم اعلم بالحديث مني كو سو احمد ابن حنبل كون فين سنن حديثي فاذا صح احدكم الحديث فاذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى اخذ به idan hadisi ya inganta a wurin ku, to ku bamu labarin hadisin dan muwa mai riko da shi mai aiki da shi. Sahih riwayatu jama'atin min as-sahabati ala at-tabi'in, kamar yadda kuma ya tabbata an samu wasu cikin sahabbai sun yi riwaya a cikin tabi'ai, wanda wannan maganganu ne sananu da a gansu a cikin musnadul hadis, inda yake magana akan riwayatul asaghir akabir anil asaghir, riwayar manya daga kanana. وأبلغ من ذلك كله قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي وندكم يفود أن دم غنغن كوا متكا وجن بايد هجا شيني كسن تيور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا يكراتم القرآن يا تصور ركعتم القرآن أقولون أبي ذن كعب وقال لكم يتيم أبي أمرني الله أن أقرأ عليك الله سبحانه وتعالى شيني أمر تيني تيور كوي تصور ركعتم أوجنك karanta mene lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi, kamar yadda yake cikin hadisin al-Imamu al-Bukhari da Muslim ta hanyar Anas bin Malik, shine a cikin hadisin shi Ubay yake cewa, kamar yadda yake a cikin Manaqib na Ubay da kuma kitabu tafsir a cikin Bukhari, yake cewa wasammani, kuma Allah din ya kira sunana, da bai ce mishi kwarai kuwa, shine sai ta kuka, ya ta kuka, malamai suka ce ko dai kuka sururan na farin ciki ko kuma khaufan wa khashya na taqsir fi shugur, ko kuma yana kuka yana jin tsoron karfa ya kasa watin iya biyan godiya, ya kasa godewa wannan ni'ima yadda ya kamata. Qalu, suka ce min fawaidihi alla yamtani alfadilu min al-akhdh an al-mafdhuli, suka ce malamai suka ce daga cikin fa'idar wannan hadisi shine kada wato wanda yake sama ya ji kunyar karban karatu daga gun na kasa da shi. Sannan kuma daga wannan hadisi aka samu sunna ta ardul Qur'an, wato dalibi ya gabatar da haddashi ta alqur'ani gaban malami. Kaga lokacin da ke gabatarwa malamin zai kama da shi ne mai saurare din. Haka Imam Qurtubi ya fitar a cikin binnan din sha al-Mufhim, kuma yake cewa wannan yana nuni zuwa ga tawalu, yana da nuni zuwa ga at-tawabu fi akhdh al-ilm, tawalu wajen koyan ilimi a gun kowane ne dake kasa da kai ko sama da kai ko ya kai ko bai kai ka ba. Sannan kuma malamai suka ce an kebance suratul lam yakunil ladzina kafaru ne saboda lima fiha min at-tauhid war risalati was suhuf wal kutub al munazzala ala al anbiya'i wal ma'ad, saboda abin da ke cikin ta na labarin ainihin wato tauhidin Allah da aiko da annabawa da bayani akan littafan annabawa da aka sauka musu da bayani akan tashin alkiyama. Kaga sura ce kin take tattara abubuwa da dama. Wannan kenan. Haka nan muka lura za mu ga cewa aikace an samu wasu sahabbai sun fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekaru sun girme shi, amma wannan bai hana su zauna a gaban shi su koyi karatu ba, kamar yadda a cikin sahabbai na akwai wasu masu kananan shekaru wadanda Allah ya huwace musu zurfin ilimi irin su Ibn Abbas, irin su Aisha, irin su Abdullahi dan Umar. Wannan bai hana wasu da suka fi shekaru su koyi karatu a gurin su ba, kamar yadda kuma hakan bai ba su dama su ce bari su raina wanda ya girme su a shekaru ba. Kowa na sanin girman kowa, kowa na mutunta kowa. Allahu ta'ala a'lam. Sai malam ya ce as-sani ashar, ladabi na 12 daga cikin ladabban da malami ya kamata ya kula da su a karankin kansa, al-ishtighalu bit-tasnif wal-jam'i wat-ta'lif lakin ma'a tamam al-fadila wa kamal al-ahliya fa innahu yutli ala haqa'iq al-funun wa daqa'iq al-ulum lil-ihtiyaj ila kasrat at-tafkish wal-mutala'a wat-tanqib wal-muraja'a. Abu Nashabi wanda kuma shine na karke a wannan jarangiya shine shagaltuwa da at-tasnif, rubuta littafi, wal-jam'i da tattara bayani, wat-ta'lif da tsara su. A cikin larabci aka ce at-tasnif shine mutum ya rubuta littafi wanda zai zama wato littafi ne wanda yake original, ya da asala, asalin abin da ya rubuta nashi ne shi ya tsara shi. Al-jam'u kuma shine tattaro maganganu daban-daban a wurare daban-daban wanda ya kamata a hada su a wuri daya, ya tsara su a bisa yadda yake ganin dacewa tsara wasu. Haka at-ta'lif shi ma yana da kama da al-jam'u, sai dai shi zai zama yana sirkawa da maganganun sa, ba jam'in bane kadai yake. To duk da suna nufin abu ɗaya ne rubutun littafi, open shift sai ke cewa lakin ma a tamamil fadila, amma sai wanda fa ya cika ya batse ya kai matsayin da zai iya wannan aikin, wa kamalil ahliya ya samu cikakkiyar wato kamala ta ahliya ta cancanta, ya zama qualification ɗinsa ya kai ya ke gane qualification ɗin mutum ya kai shi ne ka'ida ta farko shine zama malaman shi sun yadda da cewa zai iya din, malaman shi su mushi yabo su ce eh zai iya, su bashi dama su bashi kwarin gwiwa ya je ba wai da kanshi kawai rada kanshi yace zai ba. Fa innahu yutri'u ala haqa'iq al-funun, a wannan lokacin zai samu daman shiga cikin sanin haqiqanin al-amrin fannoni na ilimi, haqa'iq al-funun wa daqa'iq al-ulum da kuma ilmomi masu zurfi lil-ihtiyaj ila kathrat at-taftish wal-mutala'a, kuma duk wanda zai rubutu to zai buƙaci zuwa ga yawaita bincike da karance-karance. At-taftish shine bincike, wal-mutala'a da kuma karatu, yawan leƙawa nan da leƙawa can, wat-tanqib da kuma zaƙule-zaƙule, wal-muraja'a da kuma sake karanta abubuwan da dama can ya karanta su. Babu shakka duk wanda yake jin zai shiga harkar wato rubuce-rubuce dole ne ya zama ya saba, ya iya jikin shi, kwakwalwar shi za ta jure, kuma yana da imkaniya ta ilimi da ta lokaci da ta kayan aiki da sanin makamar bincike, sannan zai fada irin wannan wato fage mai matuƙar hadari. Wa huwa kama qala al-khatib al-baghdadi, yace khatibu yana fada yana magana game da rubutu, yace rubutu tabbit al-hifza, yana tabbatar da haddan mutum, yawan bincike da mutala'a da karatu da muraja'a da tanqibi, wanda su ne idan mutum ya gama sakamakon su kuma sai ya rubutu, to wannan suna wanzar da haddan mutum. Wa yuzkil qalba, kuma suna sanya wa zuciya ta zama tana da basira. Wa yashhadu taba, kuma yana karfafa wa mutum dabi'arsa ta ilimi. Wa yujidul bayana, kuma yana sa mutum ya kware wajen iya tsara zance. Wa yaksubu jamilal dhikr, kuma zai samawa da mutum kyakkyawan ambato wajazilal ajar da kuma wato lada mai yawa a cikin sayyidul khatir na ibn juzi yana cewa al musannaf waladul alimi al mukhallad cewa littafi idan mutum ya rubuta shi to kaman da ne wanda zai wanzu a duniya da ne mutum ya bari da zai wanzu a duniya shine ma'anan wato wa yuksibu jamilat fikr sai gadan mushi da kyakkyawan ambato yanzu muka kalla misali malaman musulunci waɗanda suke da rubuce-rubuce kowanne za a ce wani ka bayar rubuta kaza Allah ya saka mai da alkhairi wani ka bayar rubuta kaza Allah ya gafarta mishi ga sunan ambatan su ya wanzu wasu sun fi shekara 1000 da mutuwa amma saboda dafin da suka rubuta har yanzu ana ambatan su ana gare da dafan ana karantawa ana cin buriya sannan kuma ga jazilal ajri insha Allah suna samun lada ne matukar yawa in Allah ya so yukhalliduhu ila akhir ad-dahr kuma wannan rubutu zai wanzar da mai rubutun sunan shi da ambatan shi da ladan shi har zuwa tashin alkiyama zuwa karshen zamani wannan magana ta khatibu tana cikin aljami li akhlaqir rawi wa adabi sami a cikin juz'i na biyu wal aula an ya'tani bima ya'ummu naf'uhu abinda yafi dacewa idan mutum ya tashi rubutu ya kula ya bada muhimmanci wajen rubuta abinda ya ummu naf'uhu amfanin shi zai game kowa yana buƙatar shi abinda al'umma za su ga amfanin shi ya gane wa takfurul hajati ilai abinda bukata ta yi yawa akai ana da bukata akan shi da haka shi sai ake bukatar mutum kafin ya rubutu dole ne sai yayi muraja'atul masadir wato literature review ya leka nan ya leka can ya ga abinda na gaban shi suka rubuta me suka faɗa ina suka kwana to me kuma shi zai ƙara menene suka bar mishi kai ya zama maimai da ainihin wato maimaitawa waliyakun itina'uhu bima lam yusbaq ila tasnifi kuma ya fi bada muhimmanci zuwa ga abin da ba a rigaye shi ba wani abu da yake gani sabo ne kararrawan da ba a riga shi ba ko kuma zai ƙara akan abin da aka riga shi kada mutum ya dinga maimai kamar yadda yake a tsarin bincike na zamani ba a goyen bayan mutum ya maimaita wani abu da wani ya riga yi hasali ma hakan zai iya kama da satan ansa ko plagiarism ko kuma wato abin nan wato waste wato barna ta lokaci da energy da resources da sauransu sai ya ce mutaharriyan ibah li ibarati fi ta'lifi kuma mai rubutu malami ya dinga kirda dan yadda zai dinga fadan magana wata ke dalla-dalla wanda za ta fito da magana dalla-dalla domin sa'ad da mutane za su karanta bayan tsawon zamani zai zama shi baya nan a wurin ko baya nan a duniyar dan haka ba za su buƙaci wani sharhi daga wurin su ba ya zama maganganar shi abinda ake cewa self explanatory suna bayani da kansu ba su da uku da wato sarƙaƙiya ko wasu kullace-kullace da za su sa a kasa gane me yake nufi mu'ridan an at-tatwil al-mumil sannan ya guje ma tsawaitawa da ta saka a kosa a gaji tsawaitawa da ta wuce kima wal ijaz al-mukhil sannan kuma ya guje ma takaitawa da zata zaftare amfanin ya zama abin da ya da amfani ba'a ittafa'i kulli musannafin ma yaliku bihi ya baiwa kowane littafi irin abin da ya dace da shi da matsayin sa wato akwai littafin da yayi shi ne musamman dan malamai to babu laifi a tsawaita wanda aka yi shi dan dalibai sai a takaita kamar yadda misali idan aka zo sallah an ce maliman idan zai mutane sallah yayi ya takaita saboda akwai tsoho akwai mara lafiya akwai mabukaci da sauransu amma in dai sallar dare aka ce ya tsawaita wanda zai bi shi sallar dare to dukkanin su masu nishadi ne kenan sai su tsawaita to haka idan aka zo rubuta littafi za a duba su wane ne target audience target readers waɗanda ake sarar za su karanta littafin to za a yi littafin gwargwadon irin matsayin su da abin da zai amfane su to haka wajen darasi ma da karatu kamar yadda muka sani a zamanance misali a darasin da za ka yi ma ɗalibai a aji biyar na secondary ya bambanta da na 'yan primary wannan kuma shi ma ya bambanta da na sama da su wanda suke university kowa za a basu abin da ya kamata a basu na ma'alumat na information na ilimin da za a basu gwargwadon matsayinsu da fahimtarsu da khalfiyarsu da irin abin da ake sa ran su koya a wannan matakin wala yukhriju tasnifahu min yadihi qabla tahdhibihi kuma ba a so mutum ya fitar da littafin shi yadda mutane za su gan shi su karanta qabla tahdhibihi kafin ya tantance shi wajibi ne tsaya ya gyara ya tantance ya tsefe ya san cewa komai yayi iya yin shi ya wato abin nan gogewarsa sannan sai ya fitar da shi wa takririn nadri fihi wa tartibi kuma ya sake duba littafin ya gyara ya bayyana shi ya hazzaba shi ya gyara shi kwarai da gaske قال يتشو من الناس من ينكر التصنيف والتأليف في هذا الزمان أن ساموسي لغا تكيما لمي سنة إنكار الربوچة ربوچة أولا زامن واتو أزامن سكنا أقرنين التقوص ألا من ظهرت أهليته حتى ga wanda yake wanda wasa ta bayyana ya cancanta yi ta ma suna inkari suna ganin cewa bai dace ba wa urifat ma'arifatu wanda kuma aka san yana da ilimi wala wajha li hadha al inkari illa tanafusu bayna ahli al asr mala yace ni bana ganin wannan irin inkarin nasu yana da wata fuska in banda wato guguriyo kawai da aka sani tsakankanin mutane da suka yi zamani daya idan mutane suka yi zamani daya sai kaga wato ba sa iya jura junan su dukkanin su malamai ne ko dukkanin su attajire ko sarakuna ba su fada da junan su yayin da ko idan zamani bai hada su ba ko wuri sai kaga sai su kaunaci juna in suka ji junan sai su kaunaci juna amma idan zamani ko wuri hada su to ba za su iya jure junan su ba to wannan yana daga cikin wato amma a ce asbab salbiya da ta jaizuwa ga haka kuma wannan wani abu ne wani tabi'i ya kamata mutum ya kanshi adalci ya san in ya cancanta zai iya inda cancanta ba zai iya yi ba sannan kuma akwai wani dalili kamar a zamanin nan namu wanda ke kuma shi kuma dalili ne da yasa ake wannan inkarin amma dalili ne wanda yake wato ba salbi ba ijabi ne dalili ne mai kyau cewa akwai mutane da dama da suke shiga harkar rubuce-rubuce wanda ba su cancanta ba kuma sun cika gari sun rubuta abubuwa kuma sun yaɗa barna iri daban-daban da aƙidu da shubuhi da sauransu da haka sai malamai suka zama suna ta tsoratarwa a kan haka har aka samu malam mashhur ya littafi musamman kutubun hazzara minha al-ulama littattafai waɗanda malamai suka ja kunne a kansu ba illa in ko ba don tanafusin nan bai yanzu malam faman idza tasarrafa fi midadihi wa warakahi bi kitabati ma sha'a min ash'arin aw hikayatin mubahatin aw ghairi dhalika la yunkaru alayhi falima idza tasarrafa fihi bi taswidi ma yuntafa bihi min ulumi shari'ati yunkaru wa yustahjam yace to in ba dai wato hassada ce da gaba da kiyayya irin ta mutane ba da munafasa me zai sa a ce idan faman idza tasarrafa fi midadihi haka samu ne yayi amfani da tawaddarsa da waraki da takaddunsa da kitabati ma sha'a ya rubuta abin da ya ga dama min ash'ari na waƙe-waƙe aw hikayatin ko labarai mubahatin wanda suka halasta aw ghairi zalika kuma wani abu daban la yunkaru alaihi zaka ga babu wanda ya mushi inkari falimato dan me yasa idza tasarrafa fihi idan mutun ya rubutu a cikin takaddun sa da biran sa bi taswidi ma yuntafa'u bihi min ulumi shari'ati ya rubuta abin da yake sa ran za a ci moriyar sa na ilimin shari'a dan menene in ya irin wannan sai a zo dinnan yunkaru sai a kyamatar wa yustahjanu a dinga ganin cewa ai abin da ya bai dace ba a ga munin aikin da me yasa in ba kawai wato tanafusi ba wani zai so ayi irin abin da yi abin da malami yake ce kenan amma mallami ta ahal yace to amma fadin da haka wanda bai kai matsayin yayi ba wanda bai da gogewa ta ilimi wanda zata cancantar masa da yayi irin wannan rubutu ko ya bincike ko ya gabatar bal inkaru alaihi muttajihun to wannan yi masa inkari a ce bai kamata yayi ba to wannan ya dace lima ya tadammanuhu min aljahli saboda abin da zai yi na jahilci wa tagriri man yakifu ala zalika tasnifu bihi kuma zai rudar da wanda ya karanta wannan abin nashi bi kaunihi yudayyu zamanahu saboda a san da yake wannan rubutun yana ainihin wato bata lokacin kansa ne fi ma la yutkinu kuma akan abin da bai iya ba wai ba ul itqanan allazi huwa ahra bihi minhu sai je kuma ya bar abin da ya goge ya tsayawa ta kunna ya goge wanda kuma tsayawa ya goge shi ne abin da ya fi cancanta gare shi kafin ya shiga harkar rubutu a wannan zamani ya kamata a ƙara da cewa ko bayan rubuta littafi zamani ya zo da amfani da sautiyat da mar'iyat wato ababen kallo da ababen saurare clips na audio ko na video waɗanda fasahar zamani ta sadarwa ta zo da su babu shakka dole ne a saka su a cikin wannan ma'auni na rubutu to a aslan ya halasta yana cikin abin da ake so ga malami da ya kai ya isa ya yi zona ya karantar kuma a yi recording waɗannan karantarwa videos ne ko audios gwargwadon hali a yaɗa su ga duniya don a samu ƙaruwar ilimi a samu yaɗuwar ilimin kuma wannan fa'ida ta wuce iya wanda suka saurare shi sa'ad da ake karatun. Sannan kuma su ma kansu wanda suka saurare san da ake karatun, idan akwai shi an taskace zai taimaka musu wajen muraja'a da karantawa daga baya. Babu shakka ana samun fa'idoji na ilimi da yawa akan haka. Ana samu ga sunan zamani ya zo da su, ana zuba su akan internet, ana zuba su akan YouTube, ana zuba su akan WhatsApp, akan Facebook, a duk wuraren da da sauran mudawwanat da websites ga sunan iri daban-daban, na Larabawa ne, na Hausawa ne, na Nufawa ne, na Yarbawa, kusan da kowane yare zaka samu irin waɗannan abubuwa. Wannan alkhairi ne Allah ya kawo, wallahi alhamdu. To amma kuma a lokaci guda sai aka samu kuma wasu da dama waɗanda ba su cancanci su wannan karantawa ba, kamar yadda muka ji a baya. Ya ake malami a gane ya cancanta ya karantar? Shine idan malaman shi suka ce ya cancanta. A ga wannan ka'ida ƴan boko ita suke bi. A ba ce an ba mutum degree ko masters ko PhD, sai an yi examining ɗinsa, an jarabta shi. Malamai da suka goge a wannan fannin su za a zauna su zo su karanta abin da ya rubuta, su mai tambayoyi, su kore shi, su gyaran shi, su jarabta hatta haƙurinsa da juriyarsa. Ce ya je ya gyara, ya sake, a ce ya gyara, ya sake, a ce ya gyara, har sai an ga ya kai aƙsa mudda na abin da zai iya yi. Sannan za a sake zaunawa, a sake dubawa, a tantance lallai ya yi abin da ya kamata. Sannan sai a ce to an ba shi digiri kaza. Ma'ana wannan digirin yanzu shine sun yadda da cewa ilimin da ya koya na wannan fannin ya iya shi, kuma ya cancanta ya je ya karantar ko ya irin aiki ko ya gabatar da irin hidimar da ake gabatarwa sakamakon wannan ilimin da aka iya. A ga wannan ka'ida ce kenan, akwai ta aslan a musulunci amma mu mun yi wasa da ita, ba mu aiki da ita. Da haka sai aka waye gari kowa kawai yana iya zama malami da san ran shi, ko kuma wasu waɗanda ba malamai ba masu zuga shi ƙanana na ƙasa da shi, ko sa'o'in shi, ko ƴan masallacinsu, ko ƴan garinsu, ko masu goyon bayan shi za su zuga shi, shi ma shi kenan. A sa mai loudspeaker, a sa mai microphone, a sa mashi radio, a sa mashi internet, shi kenan a yi ta yaɗa wannan karattuka. A yi ta yaɗawa, a yaɗa barna, a yaɗa shirme, a yaɗa fasadi da ɓata. Wannan kaga ya jawo ɓarna da yawa a duniyar ilimi, kuma an samu rikicewan bainal habili wan nabil, an rasa gane wake da gaskiya, wake da bai da gaskiya. Wannan ya daga cikin salbiyat, shine abin da ya kamata kuma a lura anan cewa balle irin wannan wajibi ne a yi musu inkari, inkari akan cewa su je su koyi ilimi tukunna su kware kafin su zo su shiga cikin harkar ilimi. Wane ne malamin da ya kharraja su ya ba su dama ya ce su je su karantar da wannan ilimin da suke karantarwa? Idan babu to bai kamata a saurare su ba, domin waɗanda Allah ya ce a saurara su ba karantar da ilimi su ne malamai, su ne abin da shari'a ta tanada. Amma waɗanda ba su da ilimi, wasu sai dai surutu, sai dai iya magana, wasu sai dai iya gayu ko iya buga misalai, ko kuma satan fasaha da ya zama ruwan dare ga duniya a wannan zamani. Akwai wanda zai zauna ya saurari kasafin wani malami, ya koyi irin salansa, ya koyi irin saka hularsa, ya kwafe dukkanin salon sai kaga ya zauna ya ga ya yi tsaf. Wannan kaga plagiarism ne wannan, ba ilimi ba ne wannan. Jama'a ya kamata mu gane, Allah ubangiji shi kyauta. To haka dai zamanin ya zo, da haka sai mu ɗalibai sai mun yi takatsantsan kwarai wajen wa za mu saurara, wa ya kamata mu saurara, a ina ya kamata da yaushe, wato wane ne ya kamata ya zama malaminka. Kar ka je kawai duk wani kowane alhabil wan nabil ka dinga sauraron abin da yake faɗa ba tare da ka tantance me yake cewa ba, a ina aka koya mishi da sauransu. Za mu saurara anan sai mun zo mahaɗa kasar na gaba, wanda shi ne gaba na 14 kenan. Sai mu tashi a inda yake cewa alfaslu thani fi adabil alimi fi darsihi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, wassalamu alaikum wa rahmatullahi.